This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Allah libo sashin Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Janairun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan anan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
A lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki 6 ana yi, kusan mutane 1800 'yan kasar Afirka ta Kudu ne suka mutu, wasu a wasu hadarurruwan ababen hawa. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ana kyautata zaton wani dan kuna bakin waken Siriya ne ya tada bom yau Talata. Kungiyar ba da agajin Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa yau Talata cewa sun kammala kokarin su na ganin sun samar da kayayyakin agaji.
To a Najeriya kuwa masana tattalin arziki sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da babban bankin Najeriya ya sauya matsayarsa kan ajewa da cire kudaden kasar waje a bankunan kasar.
Na farko ma dama bai kamata ana yi ba, to amma da yake Najeriya ne tattalin arzikin muna nan muna girma ne, kuma mai tana saidawa da daraja.
Kwanaki kaɗan bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da buƙatar da aka gabatar mata na belin tsohon kakakin majalisar ƙasar Hama Ahmadu, ko yaya matsayar takararsa take a yanzu?
Zai iya takara tunda yanzu shari'a ba a yi ta ba ma, ana nema a yi ta, kuma ba a iya yaddo wata takarda wadda take nuna wannan laihin ya yi shi har an yi shari'a ya zamna.
Za mu je jihar Jigawan Najeriya mu ji wainar da ake toyawa dangane da ɗage zaben ƙananan hukumomi da aka yi, amma da farko ga labaran duniya.
Da fatan kun huni lafiya ga cikakkun labaran. A lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki 6 ana yi, kusan mutane 1800 'yan kasar Afirka ta Kudu ne suka mutu a wasu hadarin ababen hawa guda 1400 da suka auku akan hanyoyin kasar. Ministan sufurin kasar Mr. Deepo Peters ya faɗa yau Talata cewa mace-mace 1755 da aka samu daga 1 ga watan Disamba bara waccan zuwa 11 ga watan Janairun wannan shekarar ya sa an samu ƙarin mace-mace da kashi 14 akan abin da aka samu a cikin shekarar da ta gabata. Ma'aikatar sufuri ta faɗa cewa an kama direbobi fiye da 6,000 waɗanda suka yi tuki bayan sun sha barasa. Ma'aikatar kuma ta ce gudu da mota da tukin ganganci da amfani da motocin da basu cancanta su hau titi ba, da kuma yin amfani da rashin yin amfani da belt din mota na cikin abubuwan da ke haddasa mutuwa a hadarin mutuwa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a watan Oktoba bara waccan cewa kusan mutane miliyan 1.25 ne suka mutu sanadiyyar hadarin ababen hawa a kowace shekara a duk faɗin duniya, kuma nahiyar Afirka ita ce ta fi adadi mafi yawa a waɗannan hadarin.
Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce ana kyautata zaton wani ɗaukuna bakin waken Siriya ne ya tada bom a yau Talata a Istanbul, inda ya kashe aƙalla mutane 10 tare da raunata wasu su 15. Erdogan ya yi Allah wade da wannan hari a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ya kuma ce 'yan Turkiya da wasu 'yan ƙasashen waje na cikin waɗanda suka mutu. Fashewar bom ɗin ya faru ne a wurin tarihin da ke gundumar Sultanahmet, wani babban wurin yawon buɗe ido inda masallaci da ake kira Blue Mosque da Hagia Sophia suke. Waɗanda suka shaida lamarin baya sun bayyana cewa sun ji ƙarar tashin bom ɗin da kuma yadda ya girgiza ƙasa. Prime Minister Ahmed Davutoglu ya kira wani zaman gaggawa bayan wannan hari. Ƙasar Turkiya dai dama tana sa ido a duk wani hari da ake iya kaiwa tun bayan tagwayen hare-hare da aka kai a watan Oktoba, wanda kashe mutane fiye da 100 a wani taron gangami na 'yan gwagwarmaya da aka yi a wajen wata tashar wato jiragen ƙasa a Ankara, babban birnin ƙasar.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar bada agajin Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa yau Talata cewa sun kammala kokarin su na ganin sun samar da kayayyakin agaji a garin Madaya na kasar Syria wanda ke kusa da iyakar kasar Lebanon. Mai magana da yawon kungiyar Pavel Krizisek ya faɗa a shafin Twitter cewa kungiyar ta Red Cross ta kasa da kasa da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar agajin Red Crescent ta Syria za su baggaran amma akwai ƙarin kayayyakin agajin da za a tura wajen nan da 'yan kwanaki. ‘Yan tawaye ne da yake rike da garin Madaya kuma cikin watannin da suka gabata dakarun gwamnati sun kewaye garin wanda ke da mutane kusan 42,000 waɗanda suka samu agajin kayan abinci a watan Oktoba bara waccan. Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi sun faɗi cewa mutane sun mutu sanadiyyar yunwa a wannan yankin. Abin tashin hankali ne idan aka ga halin da 'yan garin Madaya ke ciki a cewa Crazy Sick. Akwai jama'a da yawa a kan titi, wasunsu suna murmushi suna kuma ɗan ɗaga hannu, amma wasu da yawa a gajiya suke. Tawagar masu ba da agaji ɗauke da kayayyakin abinci da magunguna da barguna sun isa garuruwan Fowa da Kefraya a lardin Idlib jiya Litinin, kuma ana sa ran sauke kayayyakin da suka kai ya kai har cikin dare. A waɗannan garuruwan dai 'yan tawaye ne suka mamaye su, abin da ya jefa mutanen wannan yankin cikin halin kakani kayi.
A yau Talata ne ake sara Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a akan matakan ƙaƙaba takunkuman da za su hana Koriya ta Arewa samun kuɗaɗen da ƙasar ke buƙata don shirin makaman nukiliyarta. Shugaba mai kula da harkokin ƙasashen waje na ɓangaren 'yan Republican Ed Royce shi ne fara gabatar da buƙatar ɗaukar matakan sanya takunkuman, wanda ake gani kamar wani martani ne da suka maida bayan da Koriya ta Arewa ta sanar a makon da ya gabata cewa ta gudanar da gwajin makaman nukiliyar ta zagaye na hudu. Wannan ikirarin nata na ita Koriya ta Arewa da ya janyo tantama sosai a ƙasashen a cikin duniya. Mr. Royce ya ce ba za su amince da wannan barazanar da Koriya ta Arewa ta yi ba, kuma ya kamata 'yan majalisar su ɗauki mataki. Wannan ƙudurin dokar ya maida hankali ne kan ɗaukar wasu matakai da za su maida shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da mukarrabansa sani raware, musamman akan asusun da suka mallaka a bankunan ƙasashen waje da kuma kuɗaɗen da suke gudanar da harkoki.
Daga ƙarshe shugaba Yamar ta Demokradiyya Aung San Suu Kyi ta yi kira ga duk ɓangarorin ƙasar da za su hau teburin sabuwar tattaunawar zama wato samar da zaman lafiya tsakanin ƙungiyoyin ƙabilu masu makamai da gwamnatin farar hula ƙasar mai barin gado. Shugabar ta yi wannan bayanin ne yau Talata ranar da suka fara ganawa a birnin Nepi Tau. Wannan jawabin shi ne ya zamo karo na farko da shugabar ta yi wajen shiga cikin zaman tattaunawar samar da zaman lafiya. Haka kuma zai iya zama tushen kulle yarjejeniya daga ƙarshe idan jam'iyyarta ta National League for Democracy ta karɓi mulkin ƙasar a watan Maris ɗin nan mai zuwa. Watanni hudu kenan bayan da jam'iyyar ta samu gagarumin nasara a zaben fari da aka gudana a ƙasar cikin shekaru da dama da suka wuce.
To, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya masana tattalin arziki sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da babban bankin ƙasar ya sauya matsayarsa akan ajiyewa da cire kudaden ƙasar waje a bankunan Najeriya. Kan wannan batu, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da Abubakar Ali, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
Na farko, ai sayarwa biro da change dala ko kudin kasan waje. Dama in ba na Najeriya ba ne, yawanci kasashen duniya ba su cika yi ba. Dama su kan je ne bayan fage, bayan ba tare da bankin tarayya ba su samu kudadensu da za su canja jama'a. Na farko ma dama bai kamata ana yi ba. To, amma da yake Najeriya ne tattalin arzikin muna nan muna girma ne, kuma mai tana saidawa da daraja kusan dala 100 da 'yan kai nan zuwa watanni baya. To, yau wannan farashin mai da yake dama shi ne abinda muka alaka kan shi yake bamu kudaden kasan waje ya fado warwas tun daga dala 110 zuwa kamar dala 33-34 ake magana, kuma har yanzu ba san lokacin da zai tsaya ba. So, bankin kasa ta bata da dalan da za ta iya ta dau wannan nauyin wannan canjin. Na biyu, babban matsalan Najeriya wato ƙasa ne wanda muke fitar da abu guda ɗaya tax, shi ne gurbataccen mai, shi ne yake kawo mana kuɗin ƙasan waje. To, amma kusan abubuwan da muke buƙata da ba mu buƙata yasan nan shigo da abubuwa muke yi. Din muka shigo da abubuwa ne wanda yake dole tilas ya taurawa naira wannan nauyin nan. Naira yau koda yanzu naira ya zama dala ya zama naira dubu ne. Akwai wanda suke da naira a kasan da yake za su iya su saya ba lalle kuma su je su kawo kayan aiki bane, a'a su je ma su ci gaba da sharholiyar su. Saboda haka ba za ka danganta da zuwan wannan ita Christian Lagarde Nigeria zuwa wannan sauyin ra'ayi ba. Wato uwar bari ne, tilas ne ya sa.
To amma kar ka manta cewa su yan kasuwan Bureau de Change din nan fa Central Bank of Nigeria ya karbi kudin su na collateral. To yanzu ya za a yi da wannan kudin nasu kenan da aka karba?
Eh to ai shine ai dynamics kenan, economic dama a economy ba wani abin da aka sa aka rubuta shi a dutse ai wanda ba za a kankare ba. Yadda aka karbi kudaden nasu tafiya yanzu ya zo ba za a iya a ci gaba da abin da aka saba ba. Saboda haka za a mayar musu da kudaden su, za su je wasu hanyoyin da za su samu yadda za su samu wannan canje-canje kuɗi. Kuma idan fa mutum harkan masananta yake ko har hankan kasuwa yake, banki fa ba rufe fa ba daina bayarwa a banki ba fa. Mutum ɗan kasuwa fa zai iya ya je ya bude letter of credit na shi. Iyaka yadda za ka shiga a gurguje Bureau de Change ka samu canji da za ka biya buƙatunka ba za ka samu wannan saurin ba.
Abubakar Ali, wani masanin tattalin arziki a Najeriya. To za mu saki komawa Najeriyar nan gaba a cikin shirin, amma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda kwanaki kaɗan bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar da aka gabatar mata na belin tsohon kakakin majalisar ƙasar Hama Amadu, masana shari'a da jam'iyyarsa ta Mudim Limana sun yi tsokaci kan matsayarsa da zai takara a matsayin shugaban ƙasa. Daga Birnin Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Tun a ranar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana sunan Hama Amadu a cikin jerin sunayen mutane 15 ɗin da ta ba izinin shiga zaben shugaban ƙasa na watan gobe, jama'a ke ta mamakin wannan mataki kasancewarsa a rufe a gidan yari yanzu haka, lamarin da ya sa magoya bayansa tunanin ita ma kotun ɗaukaka ƙara za ta amincewa buƙatar ba da belinsa, sai dai kuma hakan ba ta samu ba. Wannan ya sa na tuntuɓi Maitre Larwana Abdulrahman, wani lauya mai zaman kansa, bugu da ƙari mamba a tsohuwar kotun tsarin mulkin ƙasa. Shin halin da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa ke ciki a yau zai ba shi damar neman shugabancin ƙasa a dokance?
Zai iya takara tunda yanzu shari'a ba a yi ta ba ma, ana neman a yi ta, kuma ba a iya yaddo wata takarda wadda take nuna wannan lahin ya yi shi har an yi shari'a ya zamna ba a yi shi ba, kenan yana iya takara.
Alhaji Lawali Salisu da ke matsayin kusa a jam'iyyar Model Lumana ya bayyana cewa kasancewar ɗan takarar jam'iyyar tasu a hannun hukumomin Nijar ba zai katse masu hanzari ba wajen yakin neman zaɓe. Hasalima ya ce abin na ƙarawa Hamma Amadu kwarjini a idan talakawan ƙasar.
Ina kyauta ta zan da ce maka Malam Suleiman Hamma yau shekara guda yake a gidan yari, tunda gudun hijira ma ba ka cikin makamantanka zaman wakahi yake, kenan ba abin da ya faso ga Lumana. Kuma mun san jam'iyyarmu, mun tabbatar da jam'iyya ta riga ta shirya komi bisa harkar zaɓe, ba abin da muke da fargaba ba zare shi. Komin ɗin nan 260 da wani abu ko ina mun kawai ma'ana direction da campaign, kuma mutane suna ta aiki wanda ba wai irin jiran ana jiran akai kuɗi ba, a'a mutanen su da kansu ne suka kawo gudunmansu ta yadda za a yi mace mulki, saboda ka san ɗan Nijar ba abin da ɗan Nijar ke so kamar shi illa bayan adalci.
Ya zuwa yanzu lauyoyin da ke kare Hama Amadu ba su bayyana shirin ɗaukaka ƙara ba ko saɓanin haka, kasancewar har yanzu kotu ba ta ba su takardar hujjojinta na watsi da buƙatar ba da belin ba. A halin da ake ciki ya rage wa lauyoyin ɗan takarar na Mudim Limana kwanaki 5 kacal su ɗauka ƙara a gaban kotun kurde kasasiyon, wato kotun Allah ya isa, domin masanan doka sun ce muddin wannan wa'adin ya shuɗe tamkar sun amincewa hukuncin da ya ce bai yarda da ba da belin mutunan da suke karewa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule da rahoto kan matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a Nijar Hama Amadu. Sai da muka sake komawa Najeriya, a jihar Jigawa an fara kai ruwa rana dangane da ɗage zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaben jihar ta yi. Daga Jigawar ga rahoton wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri.
A cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar zaben ta Jigawa ta ce rashin kuɗaɗe da rashin kyakkyawan yanayi a Jigawan su ne musabbabin ɗaukar matakin ɗage zaben, baya ga buƙatar da wasu jam'iyyun siyasa suka nuna ta neman a yi hakan. sai dai jam'iyyar PDP da ke zaman babbar jam'iyyar Hamayya a Jigawan ta ce bata gamsu da hujjojin dage zaben ba, kamar yadda Alhaji Aminu Jahum, bakaddashin shugaban PDP a Jigawar, ke fadi.
Jam'iyyar PDP rashin jihar Jigawa ta yi watsi kuma ta yi fatali da wannan sanarwa ta hukumar zabe ta jiha. Duk abin da muke yi da hukumar zabe a rubuce muke yin sa. Ba kuɗi a hukumar suka aiko mana da takardu jadawali har guda 15, muka bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, muka yi mitin da su, muka ba su list na 'yan takara, muka ba su takarda zami zaben fidda gwani primary election a dukkanin mazaɓin da suke jihar, zami kuma zaben cikin gida a dukkanin yankunan ƙananan hukumi guda 27, kuma sun je sun tabbatar da wannan. Sannan dab da za su fara tantance 'yan takararmu, mun haɗu muna wafin jam'iyya sama da mutum 1000. Sannan suka zo suka ce kawai muka tsinci takarda a wajen 'yan jaridu sun ɗage zaɓe. Saboda haka wannan ba gaskiya ba ne, muna zaune lafiya a jihar Jigawa, kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ma ta gudanar da wannan zaɓe na ba magana a ce security ko magana rashin kuɗi. Ba za mu amince ba, kuma ba mu yadda ba za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka ta hanyar shari'a domin ƙalubalantar hukumar zaɓe ta jiha da kuma gwamnatin jihar Jigawa.
Wannan mataki na hukumar zaben ta Jigawa ya zo ne ƙasa da kwanaki 40 wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin 27 ya ƙare. Barista Audu Bula Mabukarti guda ne cikin lauyoyi da ke nazari da sharhi kan dokokin Najeriya.
Gaskiya ne sashi na 79 na dokar zaɓuɓɓuka na jihar Jigawa ta ba wa hukumar zaɓe dama ta ɗaga zaɓe idan an samu dalilan da ita dokar ta faɗa. Dalili ɗaya wannan doka ta bayar shi ne cewa idan akwai zato mai ƙarfi cewa mummunan tashin hankali zai faru idan har aka yi zaɓe. Kowa ya sani a Najeriya tunda aka fara waɗannan rigingimu jihar Jigawa abin nan bai shafe ta ba. In za a yi zaɓe shekaru 2 da suka gabata a jihar Yobe na ƙananan hukumomi a dalilin mai jihar Jigawa za ta ce ba ta yi zaɓe a dalilin tsaro. Magana a ce ba su da kuɗi tun kafin ita hukumar zaɓe ta sa ranar zaɓe, ya kamata ta tabbatar da cewa ta tanaji kuɗin kayan aikinta. Sannan kuma ba inda doka ta ba wata jam'iyya dama ta rubuta wa hukumar zaɓe takarda cewa ina neman ƙarin lokaci in yi shirye-shirye, ita kuma hukumar zaɓe ta yadda. In ka duba sashi na 3 na dokar da ta kafa ƙananan hukumomin jihar Jigawa, ƙarar ta fito ta ce a tabbatar da cewa kowanne ciyaman zaben shi aka yi, ba magana ba ce ta naɗi.
Azantawarsa da manema labarai kwanaki kaɗan bayan ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2016 nan da muke ciki ga majalisar dokokin jihar a watan Disambar bara, gwamna Badar Abubakar ya yi bitar kuɗaɗen da ya yi nasarar tattarawa cikin watanni 7 da kama aiki a matsayin gwamna.
Za mu shiga da sabuwar shekara da kamar biliyan 15-16, wanda kuɗi ne wanda tun da na zo muka ɗan tattara. Bayan haka akwai biliyan 10 da muke magana da Central Bank wanda za a ba jihar bashi. Sannan akwai biliyan 11 wanda yake Federal Government za ta maida mana na airport da aka yi cikin shekarar da muke ciki.
Gwamna Badar Abubakar kenan na jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ya ku yan jihar Jigawa, a bar haɗamar muƙami, a tsaya ai aiki don alaya jihar Jigawa.
To daga batun zaben ƙananan hukumomi a Najeriya sai na aiki rijistar masu kada ƙuri'a da hukumar zaben jamhuriyar Kamaru ta fara. Daga birnin Yaounde ga wakilin muryar Amurka Muhammad Awal da ƙarin bayani.
Darakta janaral na hukumar zaɓe mai zaman kanta Abdullahi Babale shine ya gudanar da gangami a babban birnin kasar Yaounde, inda yake cewa a halin yanzu muna da jama'a sama da 600,000 waɗanda za su zo domin karɓan katunan zaben su, kuma za mu yi aiki tukuru a wannan shekara na 2016 fiye da shekaran bara na 2015. Kuma hukumar zaben sun kafa waɗansu kwamitoci domin wayar da kan al'umma na sabunta sunansu a kundin zaben. Darakta janaral ɗin na hukumar zaben Abdullahi Babale ya ƙara da cewa wannan shekara mun canza sabon salo domin mun sanya lambobin waya da ma lambar karta kwana domin masu bukatun rubuta sunansu a kundin zaben. Ina bukatar duk wanda ya san cewa katinsa yana ofishinmu na reshe-reshe ko na ƙananan hukumomi da ma na karkara har ma da na jihohi, ya kamata su hanzarta domin su zo su karbi katinsu. Na yi hira da Baba Zakari a matsayinsa na memba a hukumar zaben mai zaman kanta. Ga yanda hiranmu ta kaya.
Nan da shekara 2 ne za a yi yawancin duk zaɓe, za a iya a ce ko yau nan a ce to gobe ne ko jibi, domin zaɓe yana kamawa in aka ce an tabbatar da zaɓe shi yana kama wata 3 tukunna na shirye-shirye. Muna yin haka ne domin ya zama na cewa za mu iya mu haɗa wannan zaɓe.
Malam Suleiman shi ma jami'i ne a hukumar zabe mai zaman kanta waɗanda suke shiga sako-sako gida zuwa gida, kofa zuwa kofa domin wayarwa al'umma kawunan su na mallakan katin zaben. Ga irin fashin bakin da ya mini,
in mutum bai da kartan zabe ba daukan shi kamar shi dan ƙasa. In baka zuwa zabe ko da kana so wani ya zama shugabanka bayan da zaka yi.
Nayi kicibus da wata yarinya da mahaifiyarta akan hanyar su na zuwa yankan katin zaben. Na tambaye su ko su ma sun rubuta sunayen su a kundin zaben ne.
Nazo yankan kartan zabe ne saboda mu kare haƙƙin mu kuma mu zabi shugaban da muke so.
Shekaru na ya kai na rubuta kartan zabe, gashi na rubuta na.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sanyi da rana da iska da sauran su manya.
Dan zaku goma na cewa karfe 10 na safe ne da minti 20 a nan birnin Washington DC, wato 4 kenan da minti 20 a kasar ta Kamaru. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka. Barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. To yau za mu yi ban kwana da shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi, Alhaji Anas Umar Yola, wanda ya kammala da yin kira daga Kausar murya ga shugabannin kananan hukumomi da na jahohi da ma na tarayya akan tallafa ma harkar noma da gaskiya idan ana so dan Najeriya ya iya ciyar da dan Najeriya.
Kira da nake so na ƙara yi, dama wannan kungiya tana ikirarin cewa dukkan wani dan majalisa ne ko chairman ne na local government ko senator ne ko minista ne ko mai girma gwamna da kanshi, duk wani wanda ya bada tallafi yace ya tallafa wa abun da ya shafi kungiyar manoma rani na nan jihar Bauchi. In mai dan majalisa ne da yake nan cikin jihar Bauchi local government yace ya tallafa wa Bauchi local government, to zai tsaya ne a iya constituency sa. Bauchi local government sune zamu zagulo manoman wurin a basu wannan kayayyaki da ya basu. In dan Azare ne ya tallafa wa Azare local government, zamu roka mu ba wa yan Azare local government. Bare ba zai yu a ce daga alkaleri member House of Assembly ya tallafa wa manoman alkaleri mu doki tallafin din mu kawo shi tafawa balewa ba. Ba ma da wannan abun din, ba shine kuma tsarin mu ba. Tsarin mu duk wanda ya tallafa a local government nashi akwai manoman a local government nashi kuma su zamu samar mu abun din, su zamu bawa. Amma abun da ya bani haushi ko ya daga min hankali ko ya bani mamaki, amma dai na ba da shawarwari kuma shi shugaban majalisa gaba daya speaker House of Assembly na zauna da shi na gaya masa wannan kokin da ban ji dadin sa ba. Bazan ce ga yan majalisun mu bazan kira sunan su ba tunda muna faman gyare-gyare, amma daga ciki akwai yan majalisu da yawa wanda zaka samu dan majalisa in ka zauna da shi domin koka masa yadda tallafi harkar noma, ya ce maka akwai shirin da yayi na taimakawa lafiya, ko kuma ya ce maka akwai shirin da yayi na taimakawa kaza. To wannan ni a tunani na da dace a ce dan majalisa ya dauki size wani abu wai wanda zai taimaka, kawai bai zai taimaka wannan ba. Ya kamata in zaka yi taimakon ne, yanzu gaban da ake kai shine gaban ya zai a dawo da noma harkar noma a zamanantar da shi a dawo da shi, shi zai rike kasan gaba daya. To a sai bai yi bai taba kyautuwa dan majalisa ya dauki wani harka ya bar harkar noma ba. In ma ba zai dauki harkar noman gaba daya ba, ba mu ana ce dauki wani harka ba, ya dauki wani harkan ya tallafawa amma kuma ya sa harkar noma a cikin budget nashi wanda zai tallafa wa mutane. Bai zai yi noma abinda muka sani kuma kullum muke faɗa, in ka cire harkan kiwon lafiya ita ce kawai take gaba da noma. In ka ce ka cire harkan kiwon lafiya dama sai da lafiya kake komai. Amma na biyu in zaka kawo noma zaka sa, domin harkan ilimi ma sai ka goshi kafin kake zama kai karatun, sai ka goshi kafin kake yin komai, kafin ka samu ilimin ma da zai maka amfani. In kana jin yunwa ko littafi aka nuna maka ba za ka iya karantawa ba, kenan ya zama harkan noma ita take biyewa harkan ilimi. Don haka bai zai yi wani dan majalisa ko wani senator ko wani dan majalisan tarayya na wakilai mu je mu yi tattauna da shi ko mu kai masa koken manoma ya ce shi ai ga abun da ya dauka, ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa transport, ko kuma ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkan ilimi, ko ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkan lafiya, amma harkan noma bai dauka ba. To wannan muna kalubalantar su da duk abun da zaka dauka ka sa harkan noma a ciki. In baka sa ta a gaba ma ka sa ta tana daga ciki, in ma so samu ne ka sa ta a gaba kafin duk abun da zai biyo baya, domin manufar shugaban kasa shine dawo da martanin harkan noma, dawo da kuma nasara akan abin da ya shafi harkar noma da ci gaban harkar noma da kuma tabbatar da samuwar inganta harkar noma a Najeriya domin ya rike kasar Najeriya, ya rike kasar Afirka, ya ma rike kasashen duniya baki daya. Don haka duk kasashen duniya da suka ci gaba ba wani kasa wadda take amfani da harkar noma a wulagance ko a wahalshe irin mu a Najeriya irin harkar noman da muke. Zan baki misali da makwabciyar kasar mu Niger. Niger a Najeriya suka fara neman iri tattase da tarugu da albasa mai kyau wanda suke amfani da shi a Niger. To amma Niger yanzu ya kai ga gwamnatoci da kuma kungiyoyin duniya ma wanda suka ci gaba sun samar wa Niger wasu gonakin, an samar musu da sola ne, injinan ruwan da suke bada ruwa a gona za ki samu sola ne suke amfani da shi. Sannan kuma suka ciri kayansu daga kasuwa, an samar musu wani kasuwa wanda gargashin gwamnatinsu ne za a ɗibi kayanka kai da ka noma kayan, za ka kai shi Amerika, za ka kai shi Saudiya, za ka kai shi Faransa, za ka kai shi ina a je a siyar maka kayan, kaga an samar maka kasuwa mai kyau. Amma kiran da muke wa gwamnati, in ba ta shigo ta yi irin wayannan abubuwa ba ta samarwa shi manomi sauƙin aikin noma, maganan wai ɗan Najeriya ya noma abin da zai ciyar da Najeriya ƙarya ne, ɗan Arewa ya noma abin da zai ciyar da Arewa ƙarya ne.
To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan da shugaban ƙungiyar manoman ranin jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola, wanda muke yi magodiya. Sai kuma mako mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban ƙungiyar manoman ranin jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe, shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru Fage muke gabatarwa.
Kuma saurayi sai muna kwawa za mu samu damar kawo muku sakonnin da kuke aika mana ba, amma ga Maryam Dauda da labarai a takaice.
A lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki 6 ana yi, kusan mutane 1,800 'yan ƙasar Afirka ta Kudu ne suka mutu a wasu haɗarin ababen hawa, 1,400 da suka auku a kan hanyoyin ƙasar. Ministan sufurin ƙasar Mr. Deepuwa Peters ya faɗa yau Talata cewa mace-mace 1,755 da aka samu daga 1 ga watan Disamba bara waccan zuwa 11 ga watan Janairun wannan shekarar ya sa an samu ƙarin mace-mace da kashi 14 a kan wanda aka samu a cikin shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ana kyautata zaton wani ɗan ƙunar baƙin waken Siriya ne ya tada bom yau Talata a Istanbul, inda ya kashe aƙalla mutane 10 tare da raunata wasu su 15. Erdogan ya yi Allah wadai da wannan harin a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ya kuma ce 'yan Turkiya da wasu 'yan ƙasashen waje na cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar ba da agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau Talata cewa sun kammala ƙoƙarinsu na ganin sun samar da kayayyakin agaji a garin Madaya na ƙasar Siriya wanda ke kusa da iyakar ƙasar Lebanon. Mai magana da yawun ƙungiyar Pavel Krizisek ya faɗa a shafin Twitter cewa ƙungiyar ta Red Cross da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agajin Red Crescent ta Siriya za su baggaran, amma akwai ƙarin kayayyakin agajin da za a tura wajen nan da 'yan kwanaki.
Masu haro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai an jima da dare, za mu sake dawowa da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham ta ba da umarni, sai injiniyarmu Nashwa Khalid Muhammad Lalo ke cewa ku kwana ku huna lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.